Sasha Hausa murai Amurka ke magana akan mita 13, mita 19, mita 25, 31 da kuma mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu kai tsaye ta gidan radio murya Amurka na VOA Africa akan mita 102.5 a Zangon FM. Sannan ana iya sauraron mu ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad Far'a da LOL da kuma Niya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan VOA Hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fata yake ne lafiya.
Kaya har sun kai yanda nace maka a difan nan ma dai yanzu su tumu su go sunan dukkan suna can.
Mataimakiyar shugabar hukumar zaben jamhuriyar Niger Seni wato Hajiya Maryama Katambe take magana kan shirye-shiryen da suka yi na da bango Belahadi.
Muna da wayanda suka yi rajista mutum 6300 ne da yan kai.
Shugaban al'ummar Niger a Najeriya kenan kuma wato Abubakar Kalilu yake magana kan shirye-shiryensu na jefa ƙuri'u a karan farko daga Najeriya inda za a yi a wurare guda 7. Za mu ji cikakken bayani tare da shirin mu tattauna a bayan an ji labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Babbar jam'iyyar adawa ta FDC ta ce bata amince da sakamakon zaben shugaban kasar da aka fitar ba, tana mai cewa an tafka maguɗi a zaben na Uganda. Shugaban hukumar zaben kasar Badru Kikundu ya bayyana shugaba Yoweri Museveni a matsayin wanda ya lashe zaben kasar da kashi sama da 60 na ƙuri'un da aka kada, yayin da Kizza Besigye ya samu kashi sama da 35. Sai dai shugaban jam'iyyar ta FDC Mugisha Muntu ya ce an tafka maguɗi a zaben, wanda hakan ya baiwa shugaba Museveni damar samun nasara wacce za ta ba shi damar ci gaba da zama a kan karagar mulkin da ya kwashe fiye da shekaru 30 yana kai. A nasu ɓangaren magoya bayan jam'iyya mai mulki su ma sun yi watsi da zargin cewa an tafka magudin. Suna masu cewa zafin kai ne kawai sa suke waɗannan kalamai. Yanzu haka 'yan adawa na ikirarin cewa 'yan sanda sun hana su kaiwa ga Besigye wanda yake ƙarƙashin ɗaurin talala, domin suna so su ji ra'ayinsa kan matakin da za a ɗauka nan gaba. Rundunar sojin Najeriya ta buɗe wani ofishin wanda zai rinka kula da harkokin kare haƙƙin bil'adama a hedikwatar da ke Abuja, da kuma ci gaba da horar da jami'ansa kan muhimmancin kare haƙƙin bil'adama yayin da ake yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, kamar yadda kakakin rundunar sojin ƙasar Kanar Usman Kuka Sheka ya bayyana. Hakan na faruwa ne bayan da manyan jami'an sojin ƙasar, ciki har da babban hafsan soji Tukuru Buratai, suka gana da jami'an ƙungiyar Amnesty International mai kare haƙƙin bil'adama, inda suka tattauna kan damuwar da ƙungiyar ta gabatar a wani rahoto. Rahoton yana zargin jami'an sojin ƙasar da keta haƙƙin bil'adama a yaƙin da ake da ƙungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar. Mazauna yankin na arewa maso gabashin Najeriya sukan zargi soji da keta haƙƙoƙinsu, zargin da sojin suka jima suna musantawa. A jihar South Carolina da ke nan Amurka, an buɗe rumfunan zaben farko a kudancin ƙasar domin 'yan Republican su kada ƙuri'unsu. Sawa'i kaɗan kafin masu zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyar Democracy gangami a jihar Nevada domin zaɓen ɗan takararsu. Ana sa ran sakamakon waɗannan zaɓuka za su sa wasu 'yan takarar siya da makamansu, yayin da za a tunkari babban zaɓen nan da ake wa lakabi da Super Tuesday, wanda za a yi ranar 1 ga watan Maris, wanda kuma jihohi da dama Amurkan za su yi zaɓen. Gabanin buɗe rumfunan zaɓe a yau Asabar, hankula sun karkata ne a kan ɗan takarar Republican Donald Trump saboda irin kalamansa. A wajen wani yaƙin neman zaɓe a South Carolina, Trump ya jaddada wato matsayinsa kan azabtar da 'yan ta'adda, inda ya bada misali da yadda wani janar ɗin sojin Amurka ya sha wahala kan wasu fursunoni musulmai da yadda ya rinƙa kalaman ɓatanci game da addininsu. Sai dai Sanata Marco Rubio wanda ya fito daga Florida, wanda kuma babban abokin hamayyar Trump ne, ya soki wannan matsaya ta Trump, inda ya ce ba a san Amurkawa da haka ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta ce ta ji takaicin ƙin amincewa da aka yi da ƙudurin da ta gabatar wa Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya nemi Turkiyya ta kawo ƙarshen ayyukan sojinta a Siriya. A yau Asabar, Fadar Kremlin ta fitar da wata sanarwa tana mai jaddada aniyarta ta ganin an tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kawar da 'yan ta'adda a Siriya. A jiya Juma'a, Amurka da Rasha suka kaddamar da wata tattaunawa kan yadda za a cima matsayar tsagaita wuta a ƙarƙasar ta Siriya. Jami'an gwamnatocin biyu sun tattauna ne a Geneva domin samar da hanyar da za a samu dogon lokaci na tsagaita wuta. saboda akai kayan agaji ga yankunan da aka yi wa ƙawanya. Kasashe 17 da ke mara gwamnatin Siriya baya sun amince da kafa wani kwamiti da zai mai da hankali wajen ganin an cimma matsayar, wato ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya a taron da suka yi a Munich, inda aka nada Amurka da Rasha a matsayin waɗanda za su jagoranci wannan tafiya. A yau Asabar, Prime Minister Burtaniya David Cameron ya bayyana cewa a ranar 23 na watan Yuni mai zuwa za a yi zaɓen raba gardama kan cigaba da kasancewar ƙasar a ƙungiyar tarayyar Turai ta EU ko kuma akasin haka. Yayin da yake ganawa da manema labarai, Cameron ya ce majalisar zartarwar ƙasar ta amince da cigaba da kasancewa a cikin ƙungiyar mai membobi 28. A cewar Cameron, ƙasar za ta fi samun kariya da ƙarin ƙarfi idan ta cigaba da kasancewa a ƙungiyar ta EU. Ya kuma ƙara da cewa wannan zaɓi ne da ya rage ga 'yan ƙasar ta Burtaniya. Shi dai Cameron ya ce zai ci gaba da yin kamfen ɗin ƙasar ta ci gaba da kasancewa a ƙungiyar. Matsayi da aka cimma tsakanin Burtaniya da ƙungiyar ta EU na zuwa ne bayan wani zama da aka yi na ganawa a Brussels, inda aka lamunci ƙasar ta Burtaniya kan wasu buƙatu da ta gabatar. Yanzu haka bayane na nuna alamun cewa an yi raba daidai tsakanin waɗanda suke so a fice da waɗanda suke so a ci gaba da kasancewa a ƙungiyar ta tarayyar Turai. A ƙarshe, shugaban Amurka Barack Obama zai kai ziyara ƙasar Cuba kamar yadda ya bayyana a jawabinsa na mako-mako da yake yi. Zai kuma kai ziyara ce tare da uwar gidansa Michelle, inda za su je Havana a watan mai zuwa. Obama zai kasance shugaban Amurka na farko da zai ziyarci ƙasar ta Cuba cikin shekaru 90. Zai kuma gana da tsakuran aikinsa Raul Castro domin ƙara ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai a jawabin nasa, Obama ya alƙawarin zai fito fili ya faɗi irin bambance-bambancen da ke tsakaninsu a lokacin da zai gana da Castro, ciki har da batun tsarin mulkin demokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin bil'adama.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Jumadalla. Hukumar zaɓe ta Jamhuriyar Nijar Seni ta bayyana cewar ta kimtsa domin gudanar da babban zaɓe a gobe Lahadi. Wakilinmu Sulemu Muni Barma ya tattauna da mataimakiyar shugabar hukumar Hajiya Mariama Katambi.
Tun nan dai mun yi aiki sai mana biyu ne muke ta kammala wannan aiki na abin ga na ankurori da wani biletan da wani komi ne da duk an kammala su yanzu na ciyan da na gaya maka duk suna nan. Kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ai zaben nan lahiya, saboda kayan duka muna tsammani da yarda Allah duka an tuka ranar zaɓe komi yana isa a cikin abin ganshi, kuma a yi zaɓen nan in Allah yarda. Muna roƙo.
Akwai wadatar su ba za a huskanci ƙaranci ba na kayayyakin nan, su za su isa?
A ƙaranci babu, saboda kowanne da ya yi kulizari da ake ce kowanne in ka yi garuruka naka, kuma akwai ƙari da kake azawa, saboda ko ka tafi can in an ce maka akwai wani abu da babu ka samu shi kenan. Kowanne kaya da ya tafi akwai kamar marshi da ake ce da mun ka aza bisa kaya.
Akwai wasu yankuna na nan Niger, tunda an san Niger ƙasa ce mai faɗi sosai, kamar misali su Bilma iyakar Niger da Libya, ko kuma Asamaka iyakar Niger da Algeria, da can wajen gabacin Gegime iyaka da ƙasar Chadi. Shin wannan kayayyaki kuna ganin za su kai kuwa a kan lokaci?
Ishe ma Allah, kaya har sun kai yanda na ce maka a difan nan mado yanzu su tumut su boso nan duk kayan suna can. Kuma saboda akwai tashin hankali ƙauyukan nan, akwai duka wurare da mun ka ɗoki mataki, tunda kun san Seni tana da su commission security, defense security na tsaro, suma akwai an sa su cikin abin gan suma a kan tsoron. Su ma suna abin ga tunda kaya duka da za su tsaya sai da mutane da za jama'in tsoro, kowane mota yana da jama'in tsoron shi. Kuma akwai ma wararen nan da akwai tashin hankalin nan, su ma deja a can deja wurin an bada hanya, akwai kamar abin da ake ce ma escort, akwai escort duk da can wajen da fa halkai can wajen su ta wannan north din tawa da north labirin nan, dukannan duka suna da escort da difa da agadas.
Kuna da tabbacin waɗannan kayayyaki lalle kun bada su a hannun mutanen da suka dace, ma'ana waɗanda za a iya cewa amintattu ne, kaya ba za su sha kwana ba?
eh to wannan kaya in Allah yarda ba sa shakuna ba saboda ka san an sa president a cikin kowane jiha kenan kayan nan da an kai su duka an sa hannun president na jahohi don ka muna tsammani ba a kaurace da kayan nan kuma da yarda Allah muna fata Allah ubangiji ya sa zaben nan yayi ayi shi lahiya aka kare shi lahiya su
mataimakiyar shugabar hukumar zabe ta Niger Hajiya Maryama Katambe aka ji a hirarsu da Sulemu Muni Barma to a can Najeriya ma dubban yan Niger ne za su kada kur'unsu a zaben da za a gudanar a gobe a wasu sassa guda bakwai dake fadin tarayyar Najeriya Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da shugaban al'ummar Niger din dake zaune a Najeriya wato Abubakar Khalidu
sunana Alhaji Abubakar Khalidu shugaban yan Niger mazan na Najeriya kaga wannan karo shine na farko da yan Niger mazan na waje za su zabe yanzu abin da shirye-shiryen da ake yi wurare kamar guda bakwai ne za a yi zaben Abuja Lagos Kano Kaduna Sokoto Benin Port Harcourt an tattura mutanen su kowa ya kai akwatin zabe da takardu da komai sun kai wurin yanzu da muke magana nan da kai
wato Abubakar wannan ya nuna an turo jami'ai kenan daga can Niger su zo su kula da zaben nan
an turo jami'an na hukumar zabe sun zo sun zauna da mu abubuwan da za a yi sun yi training din su kuma sannan suka hannanta kayan aiki ma kowane wanda aka yi training din su aka ba su aka ce a tura su suka tafi
iya kuke da tabbacin zaben zai gudana ba tare da wani ya kawo tashin hankali ko neman murde zaben daga nan Najeriya ba
kasar waje ne muke kuma an bamu dama mu yi abinda na ja wa mutane na kunnin cewa dan Allah yadda aka bamu wannan daman kar a zubar da ita karfe 8 suka ce za a bude zabe na nemo izini ga mutanen mu cewa duk wanda baya da katin zabe kar a bar shi ya shiga wannan wuraren saboda wadansu za su zo ba su da katin zabe an kace zo su register ba su register ba yanzu da suka gani abun kama abu ne wanda zai yanzu in sun turo sun zo da yawa an ka fara zabe kage za ka hayaniya mu mun sada ma'aikata duk wanda bai da katin zabe ka a bar shi ya shiga wurin da ke yin zabe
kiyasin ku kamar mutun nan wane za su kada kuri'a daga nan Najeriya
muna da waɗanda suka register mutun 6300 ne da yankai ko wani zone daidai abinda kamar misalin kaga Kano mutum 700 da wani abu suka register Sokoto 600 ne da wani abu Kaduna 500 da yan kai Lagos 2000 da wani wancan abu ya kai Abuja 590 da yan kai ne Port Harcourt 516 Benin kusan 600 ba wani abu ne to kaga abinda aka yi jami'a kenan kuma aka hada duka sun zama 6300
kana da wani ra'ayi na daban kan zaben
duk inda yan Niger muke zaman lafiya nake so a gida zaman lafiya zama da duk inda babu zaman lafiya babu wani abu su gabanin siyasan kowa ya kai zuciyarsa nesa magoyan baya kuma kowa ya kai zuciyarsa nesa mutun ɗaya ne Allah zai ba so wanda Allah ya ba din a hankura a mara masa baya a yi zaman lafiya saboda aka fitina talaka da masu dukiyan duba masu jin dadi a cikin an da fitina zo
wato ya nuna baka tilasta wani sai ya zabi wanda watakila kai kake so ko kuma wani na kai ke so
babu na kira su lahadin da ya wuce duka na yin musu lacca nace wayannan yan siyasa da mu gansu sai shekara 4 da wata 11 za mu ganin su wata 1 zai rage su cika shekara 5 za su kawo mana ziyara akan haka kasmu ya yadda su raba mu da zumuncin mu anan muna tare da daurin aure rashin lafiya suna duk abin arziki da muke tare muke yi shi amma kowa ya bi ra'ayinsa da yake so kuma takkantacewa nake so ka bar shi zabi wannan saboda wanda zai ka zaba din har ya gama shekarunsa 5 ba za ka gan shi ba in ka buga mai waya ba zai doka ba ra'ayi ne kawai ka je ka doka shi kuma ya tafi kai kuma abokin zaman ka yi hankuri da shi ko zana lafiya ku zama kamar junan ku
kuma da laga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin mu tattauna wanda ni Halima Jimarau ke rika ma mai hilin Ibrahim Ka Almasi Garba kafin ya dawo daga aikin zabe a kasar Jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba bude shirin da labaran mako mai shudewa a Najeriya yau ma ga El-Hikaya da yadda ta kaya
Shugaba Buhari ya sallami manyan daraktocin hukumomi da sassan gwamnatin sa 26 waɗanda tsohuwar gwamnatin Jonathan ta nada. Shugaban PDP Sanata Ali Sharif da mai gurbin Ahmed Mazu ya ce zai yi gyara.
Aiki ne za mu shiga zunzururu. Aiki ne na gina party mu saboda mu kafa gwamnati insha Allah a 2019.
Wasu 'yan PDP na sukan nada Sharif da cewa bashi da goyon bayan jama'a, hakan ya saba da ra'ayin matashin PDP Yusuf Cikaire.
'Yan PDP irin su shi shugaba na jam'iyya yanzu Madu Ali Sharif, ina mai tabbatar maka abubuwa za su gyaru, abubuwa su ci gaba da yin kyau.
Majalisar dattawa ta buƙaci hukumar wuta ta dakatar da ƙarin lantarki da kashi 40 cikin 100. Ita kuwa rundunar 'yan sanda ta gargaɗi 'yan rajin kawo Biafra da su guji riƙe bindiga da sunan kare kai. Wata gobarar dare ta jawo asarar miliyoyin naira a kasuwar Singa ta Kano. Shugaba Buhari ya tafi wani taron tattalin arziki a Masar. Daidai lokacin da magoya baya ke cewa daidai ne yawan tafiye-tafiyensa, 'yan adawa ke sukar sa da cewa hakan bai dace ba. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
The Voice of America, VOA. Yanzu kuma za mu kada zauranmu na tattaunawa, kuma yanzu ma tare muke da Nasir Adam El-Hikaya, wanda ya hada mana tattaunawa akan tasirin kahohin sadarwa na zamani irin su Facebook da Twitter da WhatsApp da dai sauran makamantansu. Da kuma irin gudunmawar da suke badawa wajen kashe jita-jita da ƙarfafa zaman lahiya da zamantakewa da fahimtar juna da kuma yarda a tsakanin 'yan ƙasa, ƙabilu daban-daban, mabiya addinai daban-daban. Malam Nasiru, ja mu je.
Farko, waɗannan malamai da suke wannan zaure za su gabatar mana kansu da kansu. A hannun dama na akwai
Hassan Umar Faruk, ɗan jarida da ke hidimar ɗaukar rahoto a nan birnin tarayya Abuja.
Suna na Jamilu Jiga, ina nan garin Abuja kuma mai shiri akan al'amuran yau da kullum.
Sai kuma?
Ibrahim Idris Jose, editor membarin Sunna, wato mujallata kungiyar jama'a ci zalar talbidiya bai kamata Sunna, inda take fita karkashin jagorancin kungiyar na kasa baki daya.
To, malamai barkanmu da shigowa wannan zaure. Kamar yadda na faɗa tun farko, wannan zaure na shirin mu tattauna na taɓo lamura ne da suka shafi wanzar da zaman lafiya a duka sassan da sashen Hausa na muryar Amurka ke da masu sauraro miliyoyi a yankunan musamman ma nahiyar Afirka, ba ma irin Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, inda ake da wannan matsala ta tashi-tashin hankula na Boko Haram, sannan kuma da wasu yankunan Najeriya da ke fama da matsalar masu sace shanu, kai har ma da wani lokaci akan samu fitinar kabilanci, wani lokacin har da waɗanda suke fakewa da sunan addini su yi rikici. Duk da muna jin manya-manyan malamai na ɓangarorin guda biyu suna cewa addinansu duka suna koyar da zaman lafiya ne. Hassan Umar Faruk, a matsayinka na ɗan jarida, za mu fara da kai. Muna so mu taɓo irin gudumar da kafafen yaɗa labaru na yanar gizo ke yi ne, ko in ce rawar da suke takawa wajen samar da zaman lafiya. Shin kana ga suna ba da gudumawa?
A ƙwarai kuwa, domin a wannan zamani ba da za a yi kai maganar kafar watsa labarai ko kuma harkar watsa labaru ba kai maganar waɗannan kafafe da ke yanar gizo ba, wanda ake cewa social media a Turanci. Suna taka muhimmiyar rawa a rayuwar duk wani ɗan adam da Allah ya ba shi damar wato alaƙa da yanar gizo, ko kuma yana da damar wato alaƙa ko kuma amfani da yanar gizo. Ko wato sauran kafafen watsa labaru wanda aka saba da su, abinda nake nufi shine irin jarida da radio da talabijin, yanzu ta kai lokaci da ba su iya yin harkokinsu sai sun hada da waɗannan kafafe na sadarwa. Domin ita kanta, ita wannan kafa da muke magana a cikinta, ai ta shahara kan maganar harkar sadarwa ta internet. Don haka ba za ka iya aiki, ko kuma in ce yanzu aikin nasu wato kafafen watsa labaru ba zai yi ba sai da wannan kafa. Kuma yawanci al'amuran da suke yi su ma na hanyoyin da suke bi na samar da zaman lafiya, to dole ne da waɗannan kafafe suke amfani. Don haka wato wata abace, ko kuma in ce wata kafa ce wadda ba za ta yi ba sai an yi da ita. Kuma halin da ake ciki a Najeriya da sauran ƙasashe makwabtanta na harkar rashin samun zaman lafiya, ai su kansu wanda suke tare da tsayin wani lokaci suka yi amfani da waɗannan kafafe. Don haka samar da zaman lafiya ma idan za a yi wato ƙoƙari domin saƙo ya isa, dole ne sai an yi amfani da waɗannan kafafe.
Na'am, Ibrahim Idris, a matsayinka na har ma ana maka kirari da mumbarin sunna. Zan iya cewa ka fito ne ma daga jihar Plateau, inda yanzu jihar take farfadowa daga rikice-rikice da take ta shiga ciki, inda ake samu rasa rayuka tsakanin talakawa. Shin wace rawa kafafen yaɗa labaru na zamani ko na yanar gizo suka taka wajen kawo muku salama a yankin ku?
Babu shakka jihar Plateau ɗaya daga cikin jihohin da suka fuskanci matsaloli kusan shekara goma sha, kuma tunda ake wannan abin ina cikin jihar, bar abubuwa da yawa sun rutsa da ni, amma Allah Ubangiji ya tsirar. Amma fitowar wannan wato abu da ake kira social media ya taimaka mana wurin rage rikice daban-daban. Wani lokaci mutane sukan yi amfani da wannan dama sai kaga an tura wani abu na ƙarya cewa kaza ana rikici a unguwa kaza, wani ma ba a cikin jos din yake ba, sai yada. To mu kuma maza-maza kafin aje ko ina sai mu gaya wa yara da sauran sai a ƙaryata abin, balma wani lokaci mukan tashi mu je wurin sai mu dauki hoton wurin ma mu yi magana da wasu sai mu yada. To wannan abin ya taimaka mana wurin wato kashe abubuwa da yawa na rikice-rikice a jihar Plateau, domin rikicin jihar Plateau kashin bayansa na yaduwar su a jita-jita ne. In ka kasa fadan kashi 100, kashi 60 wallahi a jita-jita ne. Sai ga an ce ai wuri kaza an kona masallaci, sai yara su tashi su tafi a ce an kona coci a wuri kaza, amma da zaran ka je sai ba za ka ga haka ba. To fitowar wannan abun na social media ya taimaka mana har yanzu nan, yana ɗaya daga cikin abun da muke amfani da shi ko kuma al'umma suke amfani da shi wurin yada abubuwa na zaman lafiya. Sai a ce an yi kaza, to nan da nan sai a bincika sai a ga ba haka bane, cikin awa 1 2 3 an ƙaryata abin ko kuma an gaskata shi. To saboda haka wannan hanya ce gaskiya da musamman malaman addinai da dalibai da sauransu sa hankalinsu akai da kyau, domin akwai sharri a ciki akwai alheri. Amma wannan hanya da aka fito da ita gaskiya tana da amfani sosai wurin yada zaman lafiya cikin al'umma.
Malam Jamilu Jiga, kusan ka kula shi Malam Ibrahim Idris daga jihar Plateau ya kawo wannan bayani cewa ma watakila ko kuma in ce harkar yada jita-jita ya sanya ta wannan hanyar, amma samu rashin rayuka da yawa. Amma yanzu da aka yi amfani da wannan dabara ta wayar da kan mutane da kuma ƙaryata irin waɗannan miyagun labaru da ake bayarwa, an samu salama. Kai daga yankin arewa maso yamma kake, inda kuma wannan yanki yake fama da rikice-rikice musamman ma na 'yan ta'addan 'yan fashi da makami. Wani lokacin an ma rasa ma waɗannan irin mutane, wani lokacin ko masu sace shanu. Shin kana jin waɗannan kafafe na zamani sun taka ko za su iya taka rawa wajen samar da maslaha kan wannan matsala da ake ciki?
Hakika wannan kafa ta social media tana da alfano kuma tana da amfani, domin yanzu a duniyar nan ma idan mutum bai cikin social media to kusan a ce shi dip shike, dip cewa bai san ma inda duniya ta samu gaba ba. Idan Allah ya kaddare ya shigo cikin duniyar, to dole sai ya amfani da wannan social media din. Amfaninta watsa labarun nan, maza-maza idan aka samu labaru cewa wani abu ya faru, to za ka ga duniya ko ina ta doka. Idan an samu za a yi kokari gwamnati ta sani, al'umma ta sani, don a ta tsaye. Idan ba ta tsaye ba kuma za a samu matsala. Don haka wannan social media din da ake amfani da ita a nan in ce wannan yanki namu ko kuma in ce duniya ma gaba ɗayanta, tana da amfani, tana da sharri, tana da kuma amfani a cikinta. Sharrinta shi ne da yawa mutane suka yaɗa ƙarya a ciki. Idan aka samu aka yaɗa ƙarya, shaiɗan ya shiga ciki, sai a samu abinda sai a kai inda ba a so. Idan aka kai ga inda ba a so kuma za a samu matsala, shi ne kenan ka ta samu sharri, an samu sharrinta. Alherinta kuma da an samu wani abu za a yi sauri a yaɗa, jama'a kowa ya sani.
Sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama karazibi. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne wasu iyayenmu mata, Omoyena Duro Bello a Lakwaja da kuma Malama Lubna Mukhtar Umar mai makarantar Asayida Khadija a Kano. Da farko ga Omoyena Duro Bello.
kin gani ko ni da nake magana nan ina Kano daga 1976 zuwa 2012 ni nayi second nayi plan second university nayi aiki a university a Bayero shekara 30 amma da ba haka Kano yake ba ni zan iya ce ni musulmin Kano ne don ko ina kin zauna kin yi shekara 30 ba inda na san ba inda zan zauna kuma da karfina in yi shekara 30 a wani wuri
sosai
amma da ba haka Kano yake ba Kano mu kawai dai an zo an lalata mana gari akan siyasa da ba wanda yana magana addini mun dai san Mala Musa si musulmi ne kuma an san mama Joseph ita Christian ne amma sun zo na lami su lafiya amma kawai siyasa ya zo sun sa magana kabila yanzu an sa magana addini ko ina kin je ko a church ma zan su ce masu sun kin ga masu fa ludubi su za su yi miki ciwo fa ki yi hankali duk wani abun ba yi da kyau amma dai in muna so lafiya ba wai a arewa kawai ba a duk Najeriya daga gidajen mu ne za mu fara me muke gayawa yaran mu a gida akan addini ni Christian ne me nake gaya yaran na akan addinin Muslim Mala Musa shi musulmi ne me yake ga ita shi musulmi ne me yake ga wa yaransa akan Christian da a Kano sai ki gan ga ga Emeka ga mama Yabo ga Mala Musa dukan su suna wuri daya ana sai da kaya wannan sai mama Yabo ina zuwa I dey come back and dey come look my said Mala Musa gani zan tafi suna zaman su lafiya
ita ma malama Lubna ta hurta kalamai masu hudakarwa da tunatarwa da kuma jaddada alhwanin zaman lahiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a fatan alkhairi ga kowa da kowa kamar yadda kasar mu Najeriya ta kasance da cikin zaman lumana da kwanciyar hankali da karuwar arziki da tattalin arzikin gabaki daya jama'a na zaune cikin kwanciyar hankali saboda miriki hanyar Allah da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manyan musulmi gaskiya suna yi mana tarbiya da gaskiyar kuma suna aiki da ita muna gani amma mu yau tare da cewa ilimi ya yawaita an waye sai san zuciya ya yawa kowa nasa kadai ya sani dan kabilan nan da waccan ba sa zama lafiya mabiyin wannan addini da mabiyin wancan addini ba sa zama lafiya wanda koyaushe Allah ya ji kan magabatan mu na da ana alfahari da su irin su Sardaunan Sakkwato su Safawa Balewa da Akintola a bangaren yamma su Azikiwe a bangaren gabas duk sun kula da mutanen su kuma ana zaune lafiya amma yanzu sai ya kasance ko da ƴan arewan ma a tsakanin su ba jituwa wannan na kyashin abin da wancan yake samu haka kuma ƴan kudu da ƴan yamma din ba dai wannan haɗin kan wanda shi ya kawo wariya ta addini da ta kabilanci zaman lafiya ya ki samuwa makiyaya da manoma ba zaman lafiya da can akwai burtali da manoma in sun zo za su kiwon dabbobinsu akwai mashaya da za su je su shayar da dabbobin amma yanzu su manoman sun cinye babu wurin da makiyaya za su zo su kiwo sannan su kuma makiyayan su ma idan manoma sun yi kiwon sun tare kayan su amfanin gonar su wani ma ba su tare din ba sai su saki dabbobin su zo su ci a rika samun cin kai da fitina da kashe-kashe kuma kowa zuciya na kusa zuciyar matalauci a zo a yi ta rigima a yi ta kashe-kashe ana kashin kai ana ji wa juna ciwo ga rayuwa yadda ta zama haka kuma 'yan siyasa sun daure wa 'yan daba gindi sun ke su kyale yara su je su karatu. Maimakon su taimaka musu su je su yi karatu, su sami ilimi kamar yadda shugabanninmu na da suka yi. Dan kowa nasu ne sun kwasa duk sun kai makaranta, an taso kowa ya zo ya zama wani abu a cikin ƙasa.
To, masu sauraro tare da fatan cewa za a gafarce mu iyakacin abin da za mu iya gabatar muku kenan a wannan shiri namu na yanzu sai gobe da safe da Allah ya kai mu da ku ji mu dauke da rahotanni da labarai da dumudumunsu musamman ma zaben da za a fara gudanarwa goben a jamhuriyar Nijar. A madadin sauraro abokai Ibrahim Alfahmi ke cewa mu huta lafiya.